Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Laraba 2 ga watan Mayu shekarar 2018 akan mitoci 16-25-60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya sai kuma Alpha Radio na birnin kuma sun Ghana. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samu mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba Yakubu Makiri ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa. Muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirinmu na hantsin. To bayan kun gama jin labarai za ku je hirar wakilin musulmin mu ne Barma da wani mai fashin baki akan harkokin demokradiyya akan siyasar kasar Gabon, inda wa'adin majalisar dokokin kasar ke karewa a yau Talata, amma kuma gwamnati bata shirye zaben majalisar ba. Haka kuma Sarfila Hashim Gumal na tafi da maimaicin shirin ciki da gaskiya. Muna kuma dauke da sharhin jaridun kasar Kamaru. Sai kuma sakonni da ku aika mana, amma duk sai bayan kun gaba jin labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Mutane da dama ne suka mutu jiya Talata lokacin da wani dan kunar bakin wake a jihar Adamawa ya tarwatsa kansa a wajen masallacin da ke garin Mubi a jihar Adamawa, Najeriya. Sai dai kawai yanzu ba wani ko wasu da suka dauki alhakin aikata wannan aika-aika. Sai dai wannan harin yana da alamun ire-iren hare-haren da kungiyar Boko Haram ke kaiwa ne. Baya ga mutane masu tarin yawa da suka mutu, kuma rahotanni sun bayyana cewa an samu mutane da dama sun samu rauni. Shedun gani da ido sun ce dan kunar bakin waken ya tada bom din ne a harabin masallaci, kuma ana cikin juyayen tashin bom na farko bayan dan kankanin lokaci sai bom na biyu ya sake tashi a masallacin, inda masallatan suka ranta a cikin nakare. Kawayen Amurka a kasashen Turai sun cimma matsaya mabambanta da Amurka akan bayanin da Prime Minister Israela Benjamin Netanyahu ya gabatar akan dalilin da ya bayar cewa kasar Iran ta shirga kayya game da shirinta na makamin nuclear, na makaman nuclear. Shugaban Israela ya danganta zargin nasa ne akan wani kundi mai shafuka 55,000 da faifan CD 183 da ke kunshin bayanan sirri da hukumar tattara bayanan sirri na kasarsa suka samu daga wani wuri a babban birnin kasar Iran din, wato Tehran. Yanzu haka dai ministan harkokin wajen Birtaniya Boris Johnson ya bi sahun takwarorinsa na kasashen Turai a jiya Talata, inda yake kare yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 2015 da kasar ta Iran, wanda yanzu ya rage wa shugaba Trump ne yanke shawara daga nan zuwa 12 ga wannan watan da ake ciki, ko kuma ya yi watsi da ita. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake wani suka daga kausar lafazi a jiya Talata game da binciken aikata ba daidai ba game da alakar da ke tsakanin yankin, wato yakin neman zabensa da kasar Russia, da kuma take-takensa a fadar White House. Shugaban na Amurka ya nuna shakkunsa akan binciken da Robert Mueller ya yi, domin ko ya bayyana shi a matsayin abin kunya, domin akwai tambayoyi masu tarin yawa da masu bincike suke son su yi wa shugaba Trump, amma kuma waɗannan tambayoyi an tsegunta su ga jaridar New York Times. Akan haka yake ta babancewa da wahala a iya kawo wannan bincike cikas idan kamar yadda ya ce babu wani haɗin baki da ƙasar Rasha domin samun nasara a zaben nasa. Rahoton na jaridar New York Times ya ce tawagar ta Mueller tana son ta binciki tunanin da Trump yake yi ne game da abin da ya faru lokacin yakin neman zabensa a kusan watanni uku kafin zabensa, da kuma lokacin da ya karɓi ragawar mulki a cikin watan Janairu na shekarar 2017, da kuma watanni 15 da ya kwashe kanka ragawar mulki. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Wani likitan dabbobi bai amsa laifin cewa ya fede wasu karnuka kuma ya ta samu su ruwan hodar Iblis domin kawo su na Amurka ba. An gabatar da Andres Lopez Ilorza a wata kotu da ke birnin New York jiya Talata bayan an taso kerensa daga kasar Spaniya. Yanzu haka dai an tsare shi ba tare da ba da belinsa ba. Muddin aka tabbatar da wannan laifi kansa, to zai huskanci hukuncin zaman gidan yari har na tsawon shekaru 10 ko kuma daurin rai da rai. Mai gabatar da kara ya ce Lopez Ilorza ya dinke wani fakitin horon Iblis a cikin wasu nau'in karnuka waɗanda aka kasawo cikin jirgin saman fasinja zuwa birnin New York. sai dai a lokacin da ake kokarin fitar da paketin daga jikin karnukan suka mutu. Hukumar yaki da safaran miyagun kwayoyi ta Amurka ta ce karnuka goma ne aka samu a wata gona a kasar Colombia lokacin da aka yi samame a gonar a shekarar 2005. Uku daga cikin karnukan da aka samu sun mutu sakamakon alluran miyagun kwayoyin da aka yi musu tun daga lokacin Lopez ya shiga wasan buya da jami'an tsaro. A wuri daya kuma mahukuntan kasar Pakistan sun tumi wani jami'in tsaro da ke aiki ofishin jakadancin Amurka da kokarin kawo wa bincike cikas sakamakon hadarin da ya hada shi da ma'aikacin diplomasiya a ranar Lahadi. Wannan lamari ya kara haddasa zaman tankiya a fannin ayyukan diplomasiya da kasar Amurka lokacin da wani ma'aikacin ofishin jakadancin ya ki tsayawa umarnin dokokin hanya wanda hakan ya dalilin banke wani mutum akan babur kuma ya mutu. Raja Khalid wanda shine mukaddashin attorney general ya shedawa babban kotun da ke Islamabad cewa ba za a tsare ko kuma gurfanar da wannan jami'i ba saboda yarjejeniyar kasa da kasa da aka sawa hannu a Vienna na tanadin kariya ta musamman ga ma'aikatan diplomasiya.
Ladan Ibrahim Ayawa kenan aka saurara da labaran duniya daga dan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla, yayin da kotun tsarin mulki a kasar Gabon ta sanar da majalisar dokoki cewa a yau Laraba ne 2 ga watan Mayu wa'adi take shudewa. Kotun ta kuma buƙaci mambobin gwamnati su yi murabus domin ba da damar kafa wacce za ta shirya zaɓen na 'yan majalisar. Masu fashin baki dai suna kallon wannan mataki na kotun ta fuskoki guda biyu kamar yadda za ku ji a hirar wakilin Musulmi Muni Barma da Alhaji Mustapha Kadi mai fashin baki akan harkokin demokradiyya ga kuma hirar tasu.
Muka ji tayi kasa gaba a shekarun jiya ne zabe na shugaban kasa Jean da Shida Ali Bongo wannan ce ci zabe wannan yace shi ya ci zabe kan ta ba mu wuri Ali Bongo ci wanda har ya ta a shi kowa yana tsammanin wannan kuma ba ta adalci
kana mai zai dauka mukani mataki ne na shi laifi
amma ba da Afrika tawa ba ni ne yasa ko a din wadan ga majalisa ya kai ba ai zabe ba kenan san ko abin da wata RD Congo inda shugaban kabila ya tsoro ta hiya zabe yake ina kai zabe ko ce ba shi a gama yake kwaro muna tsammanci shin kasa yana tsun kun kasa shi yake ba da umarni ya ci an majalisa akwai wanda yake in yi majalisa sun zo
salo irin na shugabanni ke kokarin dawoma
akwai sabon salo da shi a af wato shiga su sun da yana akan mu ba su sun zai wasai ka tunbe ka tsawon tashin hankali yana bi ko su ce kudi a cikin kasa kai su kawo kuzuji waɗanda ba su da kaman mutane
idan Mustapha Kadi wace irin ra ya kamata talakawa su taka a kasashen din wannan abubuwa ke kana
sannan Afrika da kuma kai inda al'umma dama wasu yi karatu ba wabuwa tsira ta yanzu a tara abne da jalti yau in kasashen kurai ne da kai ya waye mage kana waye cin koya a irin waɗanga abubuwa amma na yi tsammanin da yan Afrika suke tahiya sosai kun shekan shi a dibi abin da ya Burkina Faso yan kasa ne suka taso kan mita abinda mun kariya da blaze kenan ta yi zuwa sauran kasashe kuma wato to tashi tsaya ka yanzu zancen amma da gaskiya ana kasa suna fa suna cha wato shigan kasa ya sauka da
to ma da lagaida Alhaji Muni Barda ba Mustapha Kadi mai farbaki a kuke demokradiya kafin mu ci gaba sai shakta da wannan wadda ke zuwa. Ana sauraron wani shi daga nan sashen sanar murya Amurka a Washington DC. Yanzu ko ƙarfi 3 ne san min shi na rai a nan Washington da kuma shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum. zai fice daga yana duka inda an gudo da wata tsaniya ta fasin wasu matasa ta yi sanadiyar tuwar rabin jiki daga cikin mata mako biyu daga bakin sarukar fara amina da zama mahaifin shaha wanda ya zargi alar da sai wannan shari'a mai hanya saboda tun mabata cikin aiki su wanda yake da alaka ya buga wa mai hada au da musura karshen kowar mallam amina nuwa da za ku bayan domin saro ya fahimta suna su kuma saro lafiya
to da kan gaban hoto ya taru
sai alƙali shi wanda mun gamta ka ka da kina kaushe ka ka abin danka shi ma kaushe da jita saboda kana ba su ba da kai shi ke
kuma ga ce mata taso
mun ga cewa mai da cewa ran hotel ta kuma ban yi da yawa saka shi wanda su ba a
kansa dan haka da ya mu da cewa wanda ya ce a matsayin shi
bangaren reko akan haka ya dogara ma zartar kunci ce Ibrahim zai tafi kurkuku kana ni ku da nake cewa na shi fadi kaza ya duba ta ya duba ta cinna kai sai dole ku da gani ba a gashin ku kamar yayi ni kuma sai fadi shi
to shi Ibrahim ya je dan ya rinka na baki dan
ya fara kuma ci gaba da wannan yana yin magana amma ne ba shi
ta da abukan dari ko an baka
ba na da ka ba da dole ta ba ni kuma
aurin wa karba
a kotu na
karshe shi ne biya kenan
eh to su shi ne biya ban sani ba su ne da sai biya
haka shikin nan ce yau karshe tun ba kariya shi kuma cin yaje yayi na 41 a cikin gidan kuku
ai badiya aka ba an bayar ni a sunan magani
magani da kake
yawa mutum da kira ina sace mun zafi da shi bansa
ba ya fara shi to
mun aga ai ba na ba na kuma shi ga ta ga ma mu yaje ya ci shi har aka bale bata
kuna yanzu misali mai sauri zai su inda zai su gane shi ne ta alƙali ya yanke hukunci yaro an tura shi kuma ya kwana 40 kai kuma an baka kuɗi a bi da kwana halu da su wanda zai ci magana ta cikin
ku eh amma mai tuce
to mai tas mai bai ku gaba
kana ba ka fata ba hannun dama yaron nan da ba nake mai FC ya samu admission amma babu dama ya je makaranta saboda halin da ke ciki kuma yaro ya ci gaba da zagi mu kuma ga dana zan sace kuma ma zan ga yaron mun da fi safi na kin sace yadda mika da ya tura na hukunsa kwala musu kira na falalu shi zaka mu gudu wato dana ba zai gudu ba sai kuma shiga shiyas zai yi gudu kuma ba take ci ma akwai ma da yaran ce ma bai ba ai lifin dana ne da zai ya mu zage ai sai shi kiran ta bara sun daure masa inda ba da su
to yanzu ina ce kwani kai dama abin da ka nema a kotu shine a biya ka daurin abin da kake na wahalin maganin yaranka kuma an biya ka sanye kuku kenan
ba haka so ba abi wanda da wani bai ne wallahi wallahi har yanzu in sa manguna
eh ita kotu me kaga maka su
ana nuna cewa ni din hakina ba kuma ga wani haddiya ne magana to amma ban sai da dai abin ya kasance wanda sai gashi da abin ya zama kamar wala saboda ni kada
to yanzu tun je wata kuma na abiya biyo baya misali bayan yaro ya fito daga kurkuku gashi yana kaman jifan ku da maganganu kuma suna bata kai ai wannan mataki da kuka ne misali na wata kila tsawatar masa
da za tsawatar masa da tsawatar kashi domin ko su rawaya ku dan sai da yaran nan dora shi aka kan turba ta yi tumarabi yaran nan a fahimta tashi aka yi sarama kuma sannan aka zo kuma yaran yake ci min zarafi ha fito zai kurmu kuma wasu mutane ba yan sosai magana magana su da ku ya gaba na su ma a zo a ga mun cikin
yanzu a wannan hali yake ciki
yanzu ake cin kike ne ba su nake al'umma ne sarki mai san wannan hali yake ciki kuna ba ya sani malam ki ina gidan da wani bai ni ko kai ke wannan bai fita masa kuma din ne ma ku samu sai su wanda da tsaka kara ki ke da kin bi fita masa da ku so da kan da ku Allah ya ummati nake aka dauke kuma shari'a ta samu gama ta take aka cewa an cuta ruwan cikin cikin kana aka ba zaka ni da zani ta abin dalin kan dan shi zai rubuta da ni
wai shekara sana
zai shekara sana
to in tunda kai mai kulura shafa mutum abin da ka nema ba samu dangana da fi ko da wa har mamuna bai tabbata wace bare da kuma zancin diya wanda zai ce mai hana ka dauka ka kanta
abin da yake cikin kuya labarin da yake kike ganin zai Allah ya naka ni da iyali na muka ta kuma mu ci hai sune suka kashe mun ciki suka sa cewar ta ga ta ni mijin yasa ma'aikacin kotu ne kuma za ta riga kotu na yana sa mu a kashe magana to ina mai cewa karfin akai Allah shi sai ce to kullum addu'a nake Allah ya kawo mana kuta amma ba bari ni ba ni zan yi abin da ya wada na ba bazan ba bari ai ba amma ni da adalan tunda za a ji zan iya zuwa kan dana kare haƙƙin dana bazan bari ba sai bi mun haɗa mu tiyar ke
amma da wani saurare zai so ya fahimta ni wace in alina aka tura yaro kurkuku kamar yadda kai kuka ce ga kuɗi za a ba 150 to me ka zancen kotun ɗaukar ƙara ta shirya
yawa to lokacin na yi appeal ne saboda ni sha'abu da sai to da kai
okay sai ka tura hu a wannan kai ka dauka ka
ga kara gwamnati ta ba lauya to ran da aka kira shara da kuka ce
yar sai amma tun kuka je lauya
eh ko tuwa
ita ce ta dauka kenan
kara tafi da shi ya na ce amma sai kin gashin kotun dakin sai a kofi daga a cin wani alƙali sai ya ce din sai ya ce wani ne ya kusa da zafin za a shi shi lauka da gwamnati ba shi ba mai kai ta shi sai ya ce yemo wanda ya kai masa san mu shi ya yi da yazo aka kai masa ya ce hannun ka ya kaba shi ba ga shi suka shi kenan yaran sai zuwa ka ci wanda muka sai an fara akan wannan magana sai ya rena kotu sai bambami alƙalin sai bambami sai ranar ta zagu aka zo ko wannan mana basi wata cewa me yasa ya report da wannan cikin zuwa kawai sai aka shiga sai aka fara sabuwar magana kawai tan dan ma na san jiki ya ba ci anya zai mun adalci a wannan kutu
sai aka shiga da tattauna
magana tambaye shi me yasa bai zo ba wannan kar ko ni ya ga kotun yake shiga ga masa aka ce kada ya shiga yazo kawai da wata kotu sai a hukunci na wannan abin ne tun daga nan cewa to labor shi za a yi bai kenan
ita kanta kotu
to kankara ita kanta kotu
ta dauka kara
ta dauka kara annan fara fa ce to da wuya wuya abi mun
shi a kashi ta tabbatar da hukuncin cewa a ba dariyo
eh ji a kashi ta tabbatar ta ce a da kotu dilla
ganin cewa mallam Aminu Inuwa ya zargi an da ya sara dan sa ya masa lahani mai suna Ibrahim mahaifinsa da kuma alƙalin kotun da yi masa rashin adalci dan haka filin ciki da gaskiya ya tunta bangaren yaron da yayin wannan sabon mijin nasu basin amma sai su ba za su ce koi ba kan wannan batu domin ko ta riga ta yi hukunci akai in haka sai filin ta gaskiya ya ruga zuwa ofishin alƙali na jihar Kano domin jin martanin sa kan zargin adalcin da aka zargi alƙalinsa da yi ko idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo idan muka yi da su yanzu a madan Ibrahim ni Sarfil Hashim Gume ke cewa kai shi lafiya
kuma da laga da Sarfil Hashim Gume yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da sharhin jirgin kasama
Anda ita kuma ta goma da cewar abin da za a gudanar a kasar Kamaru shugaban jam'iyyar adawa ta MLC Maurice Kamto ƙungiyoyin jam'iyyu sun dunkule waje daya domin neman cewa Maurice Kamto ya kalmanci shugaba biya a zaben da za a gudanar din a shekara na 2018 nan da muke ciki sai kuma jaridan Informatan anda ita ma ta nuna mana cewar wata kungiyar 'yan damfara mai suna Meda ta damfari miliyar 9 na sifan kudin jamhuriyar Kamaru a hannun talakawan kasar anda yanzu haka aka kama waɗansu manyan kusoshi daga cikinta ana musu bincike domin ganin daga ina wannan kungiyar ta shigo kasar Kamaru sai kuma jaridan Liswar anda ita ma ta shaida mana cewar 'yan majalisan dattawan kasar jamhuriyar Kamaru yawancinsu suna da gurabin ayyukansu amma sun ki jingine waɗannan tsofaffin ayyukan nasu domin su mi wa waɗansu 'yan ƙasar ta Kamaru kasancewan yanzu haka al'ummar da dama suna zaman kashe wando ba su da aikin yi sai jaridan Epreve anda ita ma ta kurmata mana cewar Honorable Ali Bashir dan majalisan dokokin wakilai na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru mai wakiltar jihar Adamawan Kamaru ya samu lambar yabo domin jaricewarsa da yanda yake rungumar duk wata kabila a ƙasar ta Kamaru da kuma iya zamantakewa da kowa da kowa sai kuma jaridan Dusahel ta arewacin ƙasar Kamaru ta yi namana cewar dakarun ƙasar ta Kamaru waɗanda suke yaƙi gaba da maharan Boko Haram a jihar Arewa mai nisa sun samu nasarar bindige maharan Boko Haram guda biyu jaridan Mutation kuma ta ce ministan kudi na kasar jamhuriyar Kamaru Louis Paul Mutaze ya ce ya kafa wata kwamiti ta musamman domin binciken director general na kafannin gwamnatin kasar da ma wakilan gwamnatin jihohi da zuman cewa kwamitin zai ga irin yadda suke kashe kudaden da gwamnatin kasar ta basu amana tun daga shekarar 2016 har zuwa 2018 din nan zamu kammala sharhin jaridan namu ne da jaridan The Post anda ita kuma ta bayyana mana cewa hukumar shari'a a bangaren kotun sojojin kasar da ke birnin Yaounde ya dakatar da sauraron shari'ar jagoran yan juyin juya hali na bangaren yan awaren kasar Kamaru Minchu BBC har sai ranar 8 ga watan Mayu nan na 2018 za a ci gaba da gudanar da shari'ar tasa Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
kuma da lagaida Muhammad Awal Garba. Yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa na biyo mai magana Muhammad mai haraji Sokoto state sagar lokacin zaman Malaki. Na tabbata muku dan arewa da kallon ku kuna kan kuwa kan kutuwan tuzu saboda shugaban kasa Obasanjo yana son ya jawo ku fitar da ku saboda shi abin da baki cikin ne da ya ce Buhari ya hawa uku to kuma insha Allah zai Buhari ya hawa uku ko yana so ko so.
Assalamu alaikum mai magana Yusuf Baban Gaje mai trader ringin daga jihar Jigawa Najeriya. To rana ma'aikata ta duniya wannan zan yi amfani da wannan rana in kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya ta duba halin da ma'aikata suke ciki a wasu jihohi a ƙasar ta Najeriya wanda har yanzu akwai jihohin da suke biyan albashi mafi karanci 8,000 wanda kuma an yi umarni tun gwamnatin da ta gabata cewa mafi karancin albashi ake biyan 18,000. Don haka ina fata gwamnatin tarayyar Najeriya karkashin Muhammadu Buhari za ta duba halin da ma'aikata suke ciki waɗanda suke bin gwamnati bashi da fatan Muhammadu Buhari zai duba wannan matsala.
Assalamu alaikum zayin Hausa na muryar Amurka. Sunana Magaji suka ɓarar da garki local gwamnati Jigawa state. Ina bayyana ta'aziyyata ga wannan halin ban ya riƙa da su a muji ta jihar Adamawa. Allah ka ba su lafiya wanda suka rasa Allah ka jikan ta Allah ga afirka musu su kuma yan ta'addan na Allah ka war gaban su.
To ba da Allah yanzu kuma ga labarai amma wannan karo a takaice.
Wata babban tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa jiya Talata cewa wajibi ne a gudanar da binciken kwakwaf akan ayyukan 20 da ake aikatawa akan ƴan ƙabilar Rohingya na ƙasar Myanmar. Wakilan kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda shine tawaga mafi girma da tasiri da ya kai ziyara a jihar Rakhine dake ƙasar ta Bama to a cikin watan August lokacin da rikicin da ake yi a ƙasar ya tilasta musulmai har sama da 700,000 barin muhallansu zuwa makwabciyar ƙasar Bangladesh. Sai dai Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya sun kira wannan ɗanyen aiki da ake yi wa ƴan jinsin na Rohingya wani yunkurin kakkaɓe su daga doron ƙasa. Mutane da dama ne suka mutu a jiya Talata lokacin da wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tarwatsa kansa a wajen masallacin da ke garin Mubi a jihar Adamawan Najeriya. Sai dai kawai yanzu ba wani ko wasu da suka ɗauki alhakin aikata wannan aika-aika, sai dai wannan harin yana da alamun irin hare-haren da ƙungiyar Boko Haram ke kaiwa. Baya ga mutane masu tarin yawa da suka mutu har kuma rahotanni sun bayyana cewa dama sun samu rauni. Ƙawayen Amurka a ƙasashen Turai sun cimma matsaya mabambanta da Amurka akan bayanin da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya gabatar akan dalilin da ya bayar cewa ƙasar Iran ta shirga ƙarya game da shirinta na makaman nukiliya.
To da wannan dai kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin, sai kuma can da la'asari za a ji wasu abokan aikinmu za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Ladan Ibrahim Ayawa da ya taimaka muka gabatar da wannan shirin, sai kuma Solomon Abu da ya taimaka ya shirya ya bada umarni, da kuma injiniyanmu na wannan hantsi Mr. Darren Smith. Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku, sai anjima. Assalamu alaikum.